aikin hajji. Ya je ya yi aikin hajji tare da ainihin musulmi shine amirul hajj. Aka raka ainihin aka sa su sayyidina Ali suka raka shi da ayoyin suratul tauba. To da shekara ta kewo sai aka ce bana fa babban mai gida zai yi aikin hajji. Wane mutum? Bahaushe yace kadara babban inuwa. Kowa ya taho Madina yace inna kalli dama ba abin da nake gani sai mutane. Inna kalli hagu haka, inna kalli gaba na haka, inna kalli baya na haka. Yace duk sun kewaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma kowa yana so ya ga meye Annabi yake yi. Sirrin kenan jama'a. In baki yi irin na Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, da ke da wanda ma wanda sai tsallan kwado. Mutane su je su ta guje-gujen banza, mutum ya je ku ga yana duk wannan wahala kake yi. Yaya Annabi ya aikin haji? Annabi sallallahu alaihi wasallama yace khudhu anni manasikakum, ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni. The only and the absolute aikin hajji kwaya daya ita ce kawai. Baka da yancin ka zo ka ce ai nan kaza dan so daya Annabi ya hajjin da yayi so biyu ne sai ka ce to ai kaza. Allahumma inda ake samun bambanci in Annabi ya aikata wani abu daga baya ya dawo ya nuna cewa amma kuma akasin shi shine yafi. Kamar me? Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koro hadaya daga wajen harami, ya bar wasu sahabbai da suka taho basu koro hadaya daga wajen harami ba kuma sun dauko harama aikin hajji. Ana zuwa Dhulhulaifa an dauki harami an wuce ana talbiya, wasu hajji da umara wasu kaza, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to sako ya canza. An zo wadul aqiq kenan fa, ma'ana an gama daukan harama kenan. Kama a ce an dauki harama a cikin akubanni a kogin kubanni dinnan yanzu namu na Zaria, sai a ce ana tsallakawa aka je wannan runabout, ma'ana daga tashi da wurin yan parameters yan mitoci yan takakadan, sai yace malaika Jibril ya zo ya yi min wahayi ya ce duk wanda bai taho da hadaya ba daga cikin ku ya canza niyyar shi daga hajji ta koma umara. Idan ya gama umara sai ya warware ya zauna, in yana da matar shi ma zai iya jima'i da ita, ma'ana tamattu'i. Daga baya sai ya zo ya dauki ainihin aikin hajji. Wannan abin da Allah ya kawo yanzu ko ba taba jin shi ba a jahiliya. Wanda kuma ya sake yayi haka to annoba za ta same shi. Shine sun canfa yin tamattu'i a cikin watannin aikin hajji. Aka taho suna kamar abin bai zauna musu ba. Annabi yana ta ce musu to haka dai za a yi. To amma suka bi. Suraqah ibn Malik al-Mudlaji wani tsoho ne wanda su dun maguzan jin jahiliya sun yi, ma'ana su ne yan al'ada a jahiliya, sun dade karatun jahiliya da ayoyinsa Abu Jahil duk sun shiga kansu. Da aka yi Safa akai Marwa, akai Safa akai Marwa, akai Safa da aka taho kan Marwa an gama umara kenan. Sai Suraqah yace ya Rasulullah ara'aita hajjatana hadhihi wa fi riwa ara'aita mut'atana hadhihi alana khassa, wannan umara da ka sa muka yi ko wannan irin tamattu'i da ka sa muka yi mu kadai ne? Sai manzo Allah ya ritsa yatsun shi haka, inji Jabir. Yace sai Annabi ya shigar da yatsun shi haka yace bal dakhalat al-umratu fil hajj hakaza ila yawm al-qiyama. Yace umara ta shiga cikin hajji haka har kiyama ta tashi. Yace bal li abadil abad, har abadan abidina, har abadan abidina. To su Suraqah ibn Malik da yake su tsofaffin jahiliya ne, sai yace yanzu abin da bai manzo Allah ka koya mana addinin mu kamar yau uwayenmu suka haife mu, haka ya kamata kowa ya dauka. Duk wani karatu da kika yi da na bid'a, da ke da karatun ki bid'a ne, ki aje shi, ki bi meye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace. In ba haka ba mutum ya je ya bata rayuwar shi a Christianity, wai dan ya musulunta, wai sai a zo a ce wai kwana biyu kuma zai fara wa'azi. Da fara wa'azi ya san addini ne? Mutum ne yayi risala askari Ishmawi 40 hadisa Riyadu Salihin a cikin bid'a, ya dawo cikin ahlus sunna, ko kuma sai a ce wai zo ya fara karantar da ahlus sunna. Ya san sunna ne? Bai san sunna ba. Ya san tsarin sunna ne? Bai sani ba. Ya je fara koyon karatu.
Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka sai ku kiyaye jama'a. Babu shakka yana daga cikin kuskure mutane su ki saurarawa abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo dashi. Yanzu dai ku dubi wannan magana, wannan aikin hajji jama'a, duk duniya in kika ji ana labarin aikin hajji to irin shi ne. Akwai manya-manyan malamai da suka yi rubuce-rubuce akan wannan aikin hajji jama'a. Bari nuna muku kadan daga cikin abubuwan da suka rubuta.
Al-Imam Ibn Hazm ya rubuta littafin wajen Hajjatul Wada, Hajjin Bafana, Hajjin Bafana. Sannan ga wannan mu malami ne a Saifi ya rubuta shi ma, kai ga kuma dai ba su karewa. Wannan hajjin ce ake ta kwaikwayon aikin hajji daga gare ta, kun gan shi Hajjatul Wada'a, hajjin bankwana. Wannan ita ce hajji kwaya ɗaya, duk duniya babu irinta, ba a taɓa yin irinta ba, Annabi ne kawai ya yi. To irinta ya kamata malamai su koya, su zo su koya mutane. Ba ku je kawai a hajji ku mai da mutane su zama 'yan kulab ba. Komai ku ce musu ba komai, komai a ce yi ba komai, ba dai kayi Arafa ba. To ba zai su kai ka filato, ka hau dutsen filato ba, tunda dai hawan dutsen shi ne. Sai an yi irin na Annabi ya yi. Kawai mutane sai su je wurin aikin hajji su je. Mutanenmu na Najeriya suna son su yi ibada, ku nuna musu menene. To amma malaman ne sun zama 'yan kasuwa, su je su ɓata lokacinsu ba su yi karatu ba, a zo a ba su kujera su je su zama malaman gargajiya ko sarakunan gargajiya a wurin aikin hajji. Malami ya zo ya zauna shirin kamar ganyen darbejiya, ba komai a cikin shi sai ƙarya. Dole ne malamai su tattara littattafai, sannan kuma su rinka zuwa semina, tarurrukan ƙarawa juna ilimi, da tarurrukan wayar da kai, da tarurruka na fasaha game da aikin hajji. Ku je ku ƙara fahimta abubuwa. Kamar yadda wani malamin mu yake faɗi, Malam Abdullahi ɗan Abdulrahman Al-Bassam mai sharhin Bulughul Maram, yace daga cikin baiwar da Allah ya mana, mu an haife mu a wannan ƙasa, mun yi karatu a wannan ƙasa, don haka mun san wannan ƙasa fiye da yadda duk wani malami ya san ta a duniya, don mu garinmu ne. Yanzu nan a garinku a ce za a zuwa aikin hajji jama'a, kin ga kin san ko ina. Sannan kuma ƙarin baiwa shi ne, mun yi karatu a nan, kuma malaman garin nan suka karantar da mu, don haka muna da ilimin da wani ba ya da shi. Yakan tara mu ya faɗa mana haka ne, sai ya ce don haka ku zo mu koya muku, don gobe ku ne malaman da za ku je duniya ku isar da wannan saƙo. Yana da jib ɗin shi tsohuwa, ya ɗibi kaftar littattafai a zuba a boot, ya ce to kun ga daga nan Arafa ta fara, kun ga nan eh to nan ce Arafa ta fara. Sai ya ce ku zo mu je hayya, cikin raha da dariya. Malaman mu a ƙasashen nan sami irin wannan tarbiyyar ba. Sai a je malamai wurin aikin hajji jama'a su yi ta fatawa da ƙarya, su yi ta fatawa da son zuciya. Sai a ce wai ranka ya daɗe, wai ka haɗa jifar rana uku, kwana uku ka yi rana ɗaya. Yo me yasa ba za a ce ranka ya daɗe, tunda dai ayyuka sun yi maka yawa, sallolin azahar na kwana biyar to ka rinka yin su kawai rana Asabar da Lahadi. Irin fatawa kenan fa. A ce ranka ya daɗe tunda kana office, to azahar ɗin Litinin da Talata da Laraba da Alhamis da Juma'a duka haɗa ka yi su ranar Lahadi a gida. Nasa ranar Litinin kawai man da tushen aiki, in ka je ka fara aiki ba gamawa ba tsayawa. Abin da suke ce musu gidan jama'a. Kuma waɗannan fatoyin jama'a suna nan yanzu sun fara tasiri. Bana saboda zindiƙanci sai ga malaman Najeriya wai sun ce wa alhazai wai su yanka hadaya kafin lokaci yayi, wanda Allah da kanshi ce waye wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahallahu, kar ku aske kanku sai hadaya ta kai inda ta halatta a yanka ta. Ashe akwai inda, akwai sanda ake yanka, sai suka ce kawai koyaushe aka yanka ta tayi. Ko muka ce me dalili, wani fitsararren malami dake garin nan ko kuma shine shugaban malamai na wata kungiya fa wai sai ce wai a duba wani littafi mai suna Haitami nace ƙarya ne duk duniya babu wani littafi mai suna Haitami yazo ya kawo littafin wai da muka hadu kuma sai dafa ne yana ta dariya ai kin da matsiya kake nan ka shiga library nan naka nace a a ina ne littafi Haitami yake ai na ka fadi wannan magana kubatar da mutane ku sa mutane su yanka hadaya lokaci bai ba matarka tana da ciki wata hudu sai ka yanka ragon suna misalin haka ne ina son ku fahimci abin din da ku mata ne ko kuke cin ragon suna ko kuke cin kai da kafa a ce ciki wata hudu ko biyar sai mijinki ya sayo rago sai ya yanka jama'a haka yayi bai ba hadaya jama'a ba a yanka ta sai ranar sallah kamar yadda ba a yanka layya sai ainihin ranar sallah wasu maganganu ne da mazhabin Shafi'iyya suka yi waɗannan maganganun ba su da asali sun makale ne da wata riwaya wanda yake ma'anar da suka bata ba ita bace da kuma wasu maganganu da mai mukhtasari a cikin fiqhun malikiyya duk ba daidai bane abin da yake daidai shine ba a yanka hadaya jama'a ku ji wannan maganar da kyau sai ranar sallah ko bayan sallah da kwana daya ko bayan sallah da kwana biyu ko bayan sallah da kwana uku ko kuma banda bayan banda ranar sallah to kwanaki uku dai mana zaki yanka ranar sallah to haka bayan sallah da kwana daya bayan sallah da kwana biyu bayan sallah da kwana uku kuma ana iya yanka ta da safe da rana da yamma da daddare ko mai tsakar dare za a iya yankawa kuma ana yankawa a Makka ana yankawa a Mina dan haka idan alhazai suna da ilimi idan suka je wurin yanka ya cude a Mina sai su bari in suka dawo Makka sai su zo su yanka ta idan yau ranar sallah ta cude koda a nan gida ne in baki samu yankawa ranar sallah ba sai ki yanka ta da daddare ko ki yanka ta kashe gari da safe ko jibi duk daidai ne wannan ya tabbata a cikin sunna muna da hadisi akan haka sahihai cikin sahihu muslim daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam haka magana jifan shedan jama'a yanzu malamai saboda son zuciya kawai sun bada fatawa akan cewa wai ana iya yin jifan shedan awa 24 ko yaushe ma za a iya jifan shedan ranar farko na jifa ba a yin jifa sai rana ta fito malamai yanzu sun canza fatawa sun ce ana iya yi ko da daddare wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai rana ta fito shine ranar sallah idan aka sako daga Arafa ba a yin jifa sai rana ta fito rana ta biyu da rana ta uku da rana ta hudu daga sallah ita ce kwana na uku bayan sallah waɗannan jifa da ake shi kuma ba a yi sai rana ta yi zawali wannan shi ne zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan rana ta yi zawali sai a yi daga nan kuma za a iya yin shi har zuwa dare sannan bai halatta a hada jifan kwana uku ai kafin kwana ukun tai ba kamar yadda bai halatta a zauna a kin jifan ba sai bayan kwana uku a je rana daya ai wannan jifa domin yau juma'a ce bai halatta yanzu in tattara salloli na kwana biyar da suka gabata in ce sai yau zan yi ba bai halatta kuma yanzu yau juma'an nan in hada salloli na kwana biyar masu zuwa in yi su a yau ba dan haka malaman Najeriya ku ji tsoron Allah ku yi tunanin ranar da za ku tsaya gaban Allah Allah zai tambaye ku ku karanta tarihin Imam Sufyan As-Sauri kullun gari yawa yana da yar takarda a cikin aljihun shi yar takarda ce haka sai rubuta ta da hannun shi ya rubuta ya Sufyan udhkur mawqifuka bayna yaday Allahi yawm al-qiyam abin da ke cikin takarda kenan ya Sufyan ka tuna ranar da za ka tsaya a gaban Allah a ranar alkiyama kullun da safan ya fito daga gida zai sai dauko ta sai duba ta sai maidaita aljihu
in ya tafi ya tafi sai sake zaro ta sai duba ta wannan malamai su dauki irin wannan tarbiya amma a'a tunda dai wani ya bada fatawar kaza in an yi bai ba mu kuma kawai mu ce yayi tunda dai ba kungiyar mu yake ba yaushe ake addini haka sai ka fita daga harkar da'awa sai ka shiga PDP ko AMPP kaje ka zama dan siyasa siyasa ce take da tsari wani ya hau shugaban kasa duk alherin da yayi idan next shugaban kasa yazo mabi da shi sai lalata wannan alherin shi kuma ya fara nashi shi ma in ya gama bai gama ba ya kawo sai a lalata haka sai a waye gari babu nasara amma addinin musulunci jama'a ko makiyinka ne fatawa fatawar da bate maka ba amma ita fatawar daidai ce a bisa ilimi da hujja sai ka ce gaskiya ce tunda ga shedan Abu Huraira ya kama shi ya ci kwalashi da yaga ta kure mai sai ya ce ka rinka karanta ayatul kursi da safi Allah zai tsare ka har zuwa dare haka da daddare har zuwa safiya da ya sake shi ya ga annabi sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya ga maka ayatul kursi tana maganin shedano amma dai shi makareci ne amma ita maganar gaskiya ce a yanzu mutane ba sa yin wannan da an fadi magana sai a ce ya namu ne ya fada eh to gaskiya ne daga shugaban kungiya ne eh daga headquarter ne duk wannan kafirci ne jama'a ana gane gaskiya ne bi kaunihi haqqan kasantuwar gaskiya gaskiya ita ce siffar da ake gane ta da dalilanta da ke karfafarta ba ana gane gaskiya bane saboda kungiya kaza ce ta fatawa da ita ko dariqa kaza ce ko mazhaba kaza ce shi yasa ku yi kokari ku koyi ilimi yadda duk maganar da ta zo ita magana za ku duba kafin ku dubi mai magana amma liman in yi ashar sai a ce sadaqallahul azim liman yi ashar sai a ce sadaqallahul azim saboda shi liman ne sai an dubi maganar da yayi a sarkin maguzawa in ya karanta kulhuwallahu ita kuma sai a ce ƙarya ne saboda ba maguje ne ashe magana ake duba kafin a dubi wanda yayi ta dan haka ku kiyaye jama'a aikin hajji na daga cikin ibadoji mafiya sauki amma an bi su a bisa haske na sunna domin hajjin dai da annabi yake nan ga tana yanzu nan ga wani malami ne al-Sheikh Abdul Aziz ibn Marzuq at-Tarifi ya rubuta littafi Sharh Hadith Jabir at-Tawil fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wa sallam sharhin hadisin Jabir din nan mai tsau game da ainihin siffan ta hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine hadisi ɗaya tamkar da dubu wanda an dibo sauran hadisai ne kamar riwayoyin Aisha da Abdullahi dan Umar da Ibnu Abbas da Abdullahi dan Amr da makamantan su da Abu Sa'id akai sharhin shi da shi wannan ita ce irin aikin hajji kuma wajibi ne ahlus sunna su yi taka tsantsan akan wannan ahlus sunna su rinka samun malaman sunna suna koya musu aikin hajji sannan ahlus sunna sun samu malaman sunna suna koya musu aikin hajji kuma su san cewa ana buƙatar a samu malami ɗaya ko biyu wanda zai muku jagoranci domin malaman da gwamnati take ɗauka galibi malamai ne na siyasa malam wani ya goyi bayan gwamnati an saka mata ƙuri'a sai a ce malam kai ne shugaban alhazai na kaza wani ko talbiya bai iya ba yana talbiya gora na fita a bakin shi kuma sai a ji a ce shine za a sa ina fata an gane dole ne ahli sunna su tashi su kansu qiyamul layli akan wannan gashi dai Abdullahi dan Abbas din Allah ya kara mishi yarda yace wata mata daga cikin kabila Khas'am a shekarar da akai hajjin bankwana qalat ya rasulullah tazo tace ya manzon Allah inna faridatallahi ala ibadihi adrakat abi shaykhan kabira gashi farilla Allah ta aikin hajji da ya dora wa bayin shi tariski mahaifina ya tsufa kuma ya girma kwarai da gaske wato ayoyi sun sauka sun ce ayi aikin hajji da kuma babana ya tsufa la yastati'u an yastawi 'ala ar-rahila ba zai iya zama akan dabba ba fa hal yaqdi anhu anna hujja anhu shin zai isa ko ya halatta raba mishi aikin hajji qala na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace eh wato abinda take nufi an aqdi anhu fa hal yaqdi anhu an ahujja anhu wato yayi idan ne mishi aikin hajji ba ramuwa ba in ne mishi hajji tayi qala na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam yace eh idan kika yi mishi aikin hajji ta ainihin yi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu الحديث السابع والعشرون حديث ناشرين دبقوي عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله يطارا متى يرداتي اتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة وما تاسيكو سورة روانا حديثينا لكتكين حديثان لكي ورقد كودة لجنجمو ما سيوا وتما تتكين ما تن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تي اعتكافي تارد النبي دي. أما تنا تكين جنين استحاضة كينان جنين استحاضة بايا هنا صلى بايا هنا أزمي baya hana shiga da zama masallaci baya hana itikafi baya hana dukkan ayyukan aikin hajji da umara baya hana karatun qur'ani kuma baya hana miji ya sadu da matar shi sai dai in ya ji kyama jama'a kun fahince ni da kyau tana jini na zuba amma ba na haila ba fa kar ku rude istihada ma'ana jini ne ke kwarara na rashin lafiya fakanat taral humrata dan haka wani lokacin takan ga jan jini ya zubo mata wasufrata wani lokacin kuma tana ganin jini yalo haka fatsa kamar an fasa kwai sai ta ga yana zubowa daga farjinta farubbama wada'na tista wani lokacin ma sai mu sanya mata tasa ko faranti a kasanta tataha a karkashinta wajiya tusalli tana salla me wannan yake nuna wa kun fahimta jama'a ku duba wato ina son ku gane fa'idar wannan karatun ana karatu ne dangane da hadisan da suka shafi mata saboda wannan matsalar galibi mata ba sa iya bambance ta da jinin haila jinin istihaba yana zuwar wa mace a ɗayan halaye biyu ko dai ya zama mata dindindin ko yaushe haka yake ko kuma ya zama mata bayan ta gama jinin haila kwanakinta sun cika tsaf shi kuma sai ya ci gaba to galibi mata sai su rude shine wata mata ta taba rude ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu sai in daina salla kenan ta gama jinin haila ta kwana uku ko hudu ko biyar sai kuma jini ya zo mata har zuwa karshen wata sai annabi ya ce a'a waccan ita ce haila ki sai ki daina salla ki daina azumi amma idan wannan jini ya dauke to in dayan ya zo to shikenan sai ki ci gaba da sallar ki to gashi yanzu tana itikafi tana salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama jinin da take gani wani lokaci yazo mata ja wani lokaci yazo mata fatsa-fatse abinda ake nufi fatsa-fatse shine yazo mata kamar hoda kamar an kada hoda da ruwa wani lokaci yazo mata kamar ainihin an sanya ainihin abin nan kwai gaiduwar kwai wani lokaci yazo mata haka kun fahimta dai abinda ake so a nuna miki anan gashi tana wannan jinin amma tana masallaci sai ita mai bada riwaya sai ta ce wani lokacin saboda kada ta bata masallacin sai mun sa mata tasa a kasanta sai ta mike tana salla jinin yana zuba ko kun fahimta jama'a idan irin wannan jinin ya faru to akwai wata illa ne tattare da mace ta ɗayan hanya biyu ko dai illa da ta faru ta hanya aljani ko kuma illa da ta faru a cikin wasu gabobi nata wanda ko ciki ya so ya shiga bai samu shiga ba ya juye ya zama haka amma jinin ya taru sai wannan lokaci ya balle ya fara fitowa ko dai wata larura daban sai a je a binciki likita amma daga cikin hanyoyin da malaman musulunci suka kawo shine a samu zuma sai ta ringa shan zuman nan ita kadai alal riq ko kuma a samu ciyawar kensuwa ko kwansuwa ita ce wannan ciyawa wadda idan aka ji ciwo danyarta ake dibowa ana matsa ta akan ciwo ta tsaya matsayin iodine to sai a samu wannan ciyawa sai a batta ta bushe ta zama gari sannan sai a daka ta sai ta rinka barbada ta a cikin zuma tana ainihin shan cokali biyu da safe kafin ta ci abinci cokali biyu da daddare bayan ta ci abinci har tsawon kwanaki uku ko kwanaki bakwai a rinka karanta mata suratul fatiha kafa bakwai a ruwa tana sha tana wanka tsawon kwana uku ko kuma kwanaki bakwai kun fahimci wannan da kyau jama'a haka kuma baya hana aje a ga likita za a iya zuwa a ga likita aje a gaya mishi ga halin da wacce take ciki to sannan wannan hadisi daga cikin abin da ya gaya mana ashe jinin haila yana iya zama dayan waɗannan jina ne guda kaloli guda biyu kuma yana iya zama jinin istihada dan haka ku kiyaye jinin haila bai da launi daya ga dukkan mata wata matar jinin ya tashi zuwan mata yana zuwan mata ne da duhu da karni da wari ku kiyaye wannan idan kika gano cewa wannan karnin da wari yana biyo bayan gama hailarki to ki nazari ko kina cin danyen albasa ki daina cin danyar albasa yana sanyawa mace doyin farji musamman bayan ta gama jinin al'ada ku kiyaye wannan na biyu wannan jini yakan iya zama da duhu wata kuma yakan iya zama mata jazir kamar an yanka zakara wata kuma jinin yana zama mata kamar ruwan lemo in aka yanka lemo irin wannan ruwa dake zubowa wata haka jinin ta na haila yake wata kuma kamar an dibi hoda an zuba a ruwa wata kamar an dibi garin kasa filasta an zuba a ruwa dan haka ku kiyaye jinin haila ya danganci yadda ya kasance wa mace amma saboda yadda lokaci ya kure anan ne zamu saurara insha Allah ta'ala har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa a inda zamu zo mu ci gaba da karatun ainihin wato wannan littafi insha Allah ta'ala dan nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am shikenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'a zamu saurara anan insha Allah ta'ala sai an zo karaci a matsayin an waye gari an zama kamar ƴan uwan jini wannan sahabi mai suna Abdurrahman dan Auf sai annabi ya hada zumunta da ƴan uwantaka tsakanin shi da Sa'ad dan Rabi al-Ansari mutumin Madina wa kana Sa'adun zaghinan shi Sa'ad din nan da ya iso shi bakon mawadaci ne faqala li Abdurrahman wato shi Sa'ad wannan mutumin Madina afwan shi Sa'ad dan Rabi mutumin Madina din mawadaci ne to sai ya ce wa dan uwan shi da aka hada su ɗan uwantaka uqasimuka mali nisfaini wa uzawwijuka zan ainihin raba dukiyata biyu rabitawa rabitaka sannan kuma zan aura maka matata shine ma'anarta dukiyata zan raba biyu in baka rabi sannan ina da mata biyu zan saki daya tayi idda ta gama idda in daura maka aure da ita wannan mun samu wannan fassarar ne daga ayyukan waɗannan sahabbai mutanen Madina a cikin wasu hadisai waɗanda suka zo cikin hadisan Bukhari da Muslim idan ka sauka wurin shi a matsayinka na dan uwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada shi da kai sai ya dauki ainihin ya dauko ka sai ya kawo matan shi sai ya sa duk su cire hijabin su sai kai bakon ka dubi wanda kake so daga ciki sai ya sake ta in ya sake ta sai ta zauna a nan ɗakin ta a cikin gidanka tayi ta kaba ai tayi idda idan ta gama idda tsaf shikenan sai kuma ya sa maka sadaki yanzu ya zama waliyinta ya daura maka aure da ita kuma ya biya maka sadakin ya dauke ka je da kai shago a raba dukiyar da ke shago gaba daya ka dibi rabi shi kuma ya rike rabi ya dauke ka je da kai gona manomi ne a raba gonar da amfanin da ke cikin rabi ya baka idan yana da wata dukiya gaba daya sai ya raba wannan dabi'ar ba annabi ne tirsasa su su yi haka ba ina son ku kiyaye wannan ina mai da martani ne ga wasu yahuda da suke rubuce-rubuce cewa da Muhammad ya iso Madina ya kaka gida sai ya rinka raba dukiyar mutanen Madina yana baiwa ƴan uwan shi mutanen Makka da suka yi gudun hijira dan haka aka waye gari ƴan uwan shi mutanen Makka suka zo suka yi yawa suka fi mutanen Madina yawa suka mamaye su suka fi su ainihin dukiya saboda annabi ya yi musu son kai wallahi ba haka bane shi abin da yake hadawa mu'akha ƴan uwantaka zai hada tsakanin wannan bako mutumin Makka da wannan ainihin mutumin Madina
amma kar ku manta a matakin farko ƴan uwan takar ma ya ringa hada tsakanin mutumin Makka da mutumin Makka ne yanzu kama Abubakar Abubakar lokacin da Umar ya zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki Umar ya danka shi a hannun Abubakar ya ce to ga dan uwanka ashe kun ga asalin so ake ka samu dan uwa wanda kai zai zama kana da abokin tattaunawa kana da abokin sirri kana da amini wanda zai sa maka kwanciyar hankali da kuma kyautata maka wajen baka shawarwari a cikin wannan ƴan uwantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada su mutanen Madina su ne suke da wannan karamci da wannan mutunci na su dauki dukiya su baka ga wai Annabi ne ya tursasa su ba a ƙarƙashin haka suka cancanci yaban da Allah ya musu da yake cewa wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa koda abu ne wanda yake sun kebe shi ga kancin kansu to sai su fifita ka kai bako a kansu wannan shi ya ba su wannan daraja idan da wani fin karfi ne Annabi yake musu za su samu daraja akan haka abinda aka kwace ko abinda aka tursasa su amma kashin kansu ne halin su ne na gari alherin kansu ne dan haka shi wannan Sa'adu gashi aka ce wa kana Sa'adun zagina shi Sa'ad din mawadaci ne fa qala li Abdurrahman sai ya ce wa Abdurrahman uqasimuka mali nisfaini zan raba dukiya ta kashi biyu in baka rabi wa uzawwijuk sannan zan aura maka matata qala shi kuma Abdurrahman sai ya ce barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya sa maka albarka game da iyalanka Allah ya maka albarka game da dukiyarka ma'ana ka rike matanka kaka saki ko daya ka rike dukiyarka kaka bani ko taro dulluni ala suq ku nuna min kasuwa anan ko ta yu yana magana da wannan dan uwa na shi ne mutumin Madina Sa'ad ibn Rabi' sai yayi gabatar da shi a matsayin jam'i dulluni ku nuna mini ko kuma akwai wasu ne a wurin in ya zama akwai wasu ne to zahiri ne ku nuna mun in kuma ya zama ba wasu ne a wurin ba ya faɗi wannan ne da girmamawa wanda shine zahiri domin an nuna maganar da shi suke yin ta tunda ya ce barakallahu laka fi ahlika Allah ya maka albarka kai din nan game da dukiyarka game da iyalinka game da dukiyarka dulluni ala suq amma ku nuna mun kasuwa kenan yanzu babu laifi mutumin da kake girmama shi kake mutunta shi ko abokinka ne ko sa'anka ne balle a ce mahaifinka ko surikinka ko malaminka in kai magana da shi da lafazi na jam'i baka munana ba saboda girmamawa mijinki sai ki rinka kiran shi da ainihin ikinaya ta jam'i ko mahaifinki ko surikinki ko yayanki ko wani wanda kike mutunta babu laifi na haka yace ku nuna mini kasuwa fa ma raja'a hatta tastafdala aqitan bai dawo daga kasuwa ba kwaran nan har sai da ya samu ragowar dukiya wanda ya taho da aqitan cikui cikui shine nonon raƙumi wanda aka sa shi ya bushe wasamnan da kuma mai kamar man shanu ko manja ko kakidi ko wani narkakken mai me yake nunawa a wannan ranar farko da ya tafi kasuwa ya je ya fara saye yana sayarwa saboda ita kasuwa sirrin Allah ce amma kuma tana buƙatar wane ne ya kware a cikin harkar kasuwanci shi da matin a Makka dan kasuwa ne dan haka yanzu nan ba ya taho Madina bane yana jiran yayi kir a dibi gida a bashi a dibi shago a bashi a dibi dukiya a bashi yana masha Allah wannan musulunci lalle abin yi ne a'a sai ce dulluni ala suq ku nuna min ina kasuwa take aka je aka nuna mishi kasuwa aka ce manja ne ya fara sayarwa galan guda yana kasawa a kwalabe amma a wannan ranar farko sai da ya ci riba ribar da har sai da ta kai shi yau guziri ya dawo gida da abinci menene abinci shine wannan ainihin abin nan cikui da kuma wannan mai mu ne zamu ga wannan ba abinci bane amma kamar yanzu ne a ce ya dawo da rama da kuli ya dawo da biredi da kayan shayi ya dawo da shinkafa da miya ya zo da abinci ko bai zo da abinci ba ya zo da abinci shine fa'idar fadin wannan din hatta tafdala alfadl abinda ake nufi ragowa har sai da ya samu ragowar riba wanda ya taho da aqitan wa samnan cikui da mai fa ata bihi ahla manzilihi yazo da mutanen gidan shi inda yake sauka yazo da mutanen gidan shi don a wannan lokacin a zahiri bai da mata kamar yadda hadisi zai zo ya fassara mana anan gaba Anas mai bada riwaya yace fa makasna yasiran sai muka zauna dan lokaci kadan anan yana ba yana nufin mintuna ko awanni ba aka zauna ɗan kwanaki kadan ba a dade ba Abdurrahman ya shiga ya sayar aw ma sha Allah ko kuma ya zauna gurgurdan lokacin da Allah ya so anan ba tare da kaidi ba kenan ko dai din zauna ɗan kwanaki kadan sai ya aure ko kuma ya zauna gurgurdan yadda Allah ya so faja'al wa alaihi wadarun sai yazo yana kanshi min sufratin na ainihin turare na za'afaran fassara ta farko kenan sai ki ce wadara kanshi ko kuma wadara alama shine idan suka yi aure a zamanin sai mutun ya samu za'afaran za'afaran din kuma yalo ne kamar lalle yake sai dan jika shi sai ya yarfa a jikin rigar shi in aka ganshi da shi to dalili ne akan yayi ainihin aure ko kuma a ganshi da shi a makale kamar yanda yanzu a zamanance kristoci suka harbi musulmi har suke irin wannan sai ga mutun ya sanya wata yar alamar tsuntsuwa where I was there mana ina nan san da aka daura auren wani da wance wannan alama ce ta kristoci musulmi kun ji wadar alama ce ake gani ta turare ko kuma kanshin turare wanda ke fassara wannan fa ango ne shine faja'a wa alaihi wadar min sufratin sai yazo yana ainihin dauke da alama ta ainihin turare fatsa-fatsa yalo haka mai ruwan rawaya fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama mahyam da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gani sai yace mahyam to ita kalmar mahyam jama'a kalma ce da a kowane yare zaki iya fassara ta ga yadda take kamar a Hausa kice iye ko dai ango ne ko ma sha Allah a mun ji kanshin turare ma'ana kalma ce ta tintuba amma da hikima ta shi wanda kake tintuba din ya saki jiki ya magana shine mahyam ma sha Allah madalla iye mutumin ango ne qala ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai shi mutumin yace ya manzon Allah tazawwajtu imra'atan min al-ansar na auri wata mace ne daga cikin matan ansarawa ma'ana lokacin da annabi yace mishi mahyam ma sha Allah me ke faruwa ne ko kuma iye ango ne mutumin ya akai ne duk zaki iya fassara wannan kalma don ma'ana ce ita fassara kullum ma'ana ake so ki fitar ba wai ki rinka fassara kalma da kalma qala ya ce abu baban huraira yarkenwa radiya ya yarda allahu allah anhu gare shi to me aka duk ba wanda ya fahimci me kika ce duk kin gutsutsura maganganun so ake kawai qala abu huraira radiyallahu anhu abu huraira allah ya kara mishi yarda ya ce haka ba haushe ke hausa to haka zaki tarkibin ba wai ki bi kalma kalma ki fassara ba dan haka da yace mishi mahyam masha Allah me ke faruwa ne iye ango ne mutumin sai shi yace ai na auri wata mace ne daga cikin ansarawa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ma suqta ilaiha me ka kwarara mata na sadaki me ka bata na sadaki qala sai yace nawatan min zahabin nauyi guda na ainihin wato zinare na bata kama ainihin wato girman kwallon dabino haka domin a wannan kwallon dabino da zaki ganishi haka to yana da daraja to girman zinaren da ya kai haka aw wazna nawatin min zahabin ko kuma na bata zinare ne wanda nauyin shi ya kai nauyin kwallon dabino qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace aulim walau bishatin to ai sai kai walima koda akuya ce koda rago ne koda karamar dabba ce rawahul bukhari ya rawaito wannan hadisi to mecece alakar wannan hadisi wanda yake maganar alakar mutanen ansar da muhajirai me yasa aka kawo shi cikin hadisan mata sai dan dalilai kamar haka dalilin farko shine ashe idan har kin yi imani da Allah da manzon Allah a matsayin ki na musulma mu'mina idan mijinki ya zartar da wani hukunci cewa na lura abokina yana buƙatar aure dan haka zan sake ki ki idda, in kin yi idda shi ya aure ki, to zaki iya karban haka. Abinda matan Ansar suka rinka karbe kenan. Kin ji alakar waɗannan hadisai da hadisan mata. Dalili na biyu, wannan hadisin yana nuna sadaqin mata. To wannan ma alaka ce da mata. Ashe wannan hadisin na nuna sadaqi ba sai ya zama garin kuɗi ba da naira ko da dinare ko makamantan haka. Gwargwadon abin da mace ta amintu da shi ana iya dauka a bata. Gashi yace ya bata zinare ne wanda girman zinaren ya kai girman kwallon dabino ko kuma nauyin shi ya kai kwallon ainihin wato dabino. Waɗannan na daga cikin kaɗan daga alaƙoƙin da hadisin yake da su da ainihin hadisan mata. To in muka dawo kuma muka dubi hadisin, wannan hadisi ya zo da matsaloli masu ɗimbin yawa. Daga ciki akwai hukumul mu'akha fil Islam. A musulunci ina hukuncin wane da wane? Ba uwa ɗaya ba, ba uba ɗaya ba, ba uwa ɗaya ba, ba uba ɗaya ba, ba inda suka haɗu. Amma sai a zo a haɗa dangantakarsu su zama sun waye gari. A hukuncin musulunci uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan daidai ne, ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun yi. Amma daga baya malamai suka ce yayin da Allah ya saukar da aya suratul anfali da Allah yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi, yanzu ƴan uwan juna waɗanda suka fito mahaifa ɗaya to su suka cancanta da su ci gado kamar yadda yazo a cikin littafin Allah. Wato wannan ishara zuwa ga hukuncen hukuncen gado da suka zo cikin suratul nisa. To wannan ya nuna daga wannan rana babu sauran wannan mu'akha. Sai dai zaka iya cewa na dan uwa musulmi ko wance ƴar uwa musulmi ko suwa na ƴan uwan mu ne musulmi, amma babu sauran a kulla wannan dangantaka ta ƴan uwantaka wadda har za ta kai irin wancan matsayi. Ina fata an gane. Sannan wannan ya nuna ashe in aka tayar ma kafa wani tsari na musulunci wanda ake son a ci gaba, to dole ne al'umma su yi amfani da kwakwalansu wajen samar da wasu tsare-tsare waɗanda za su haɗa zumunci tsakaninsu, su zaunar da su lafiya domin su saman musu da ci gaba na gaba ɗaya. Kuma wannan yake nuna ashe ƙarfin dangantaka ta musulunci to ta fi ƙarfin dangantaka ta jini idan musulunci bai girma ba. To sannan wannan ya nuna yadda Ansar mazansu da matansu duniya bata rufe musu ido ba. Kiji matar mai kuɗi ta yadda mai kuɗi ya sake ta ta auri talaka kuma talakan bako saboda addini. To wannan yana daga cikin darajoji waɗanda suka bayyana a halin ainihin wato mutanen Ansar. Sannan wannan ya nuna su kuma sahabbai da malaman farko ba ci ma zauna bane, ba masu son cin banza bane ko kuma ƴan taga su sai a sauke. Gashi ki dubi aka ce za a bashi kuɗi, shi wanda zai bada kuɗin nan ba fa fakiri bane, ba wai naira 50 bane zai raba ya bada wannan 250 ko naira 25, a'a aka ce wa kana sa'adun za ghina, mawadaci ne mai wadata ya ce zai raba dukiya ya baka rabi. Sannan halin masu wadata matan su kyawawa, matan su lafiyayyu, kaji an ce za a baka guda ɗaya, kuma wannan guda ɗayan ba zai zabi wadda dama ta gallabe shi bane ko fitinanniyar gidan yace ya baka, kai za ka zaba ta yiwu ka zabe wadda yafi so. Duk wannan yana nuna irin yadda abin duniya bai rufe wa Ansar ido ba ko. To amma kuma wannan yana nuna su ko mutanen Makka ba suna musulunci bane dan duniya, tun daga duniya an bashi amma ya ce Allah yayi albarka. To wannan kuma yana daga cikin ladabi, idan aka yi maka kyauta zaka ce jazakallahu khairan, to idan kuma ba zaka karba ba fa to daga cikin ladabi sai ka sanya albarka ga abu. Allah yayi albarka game da mota da ka bani amma ka rike ta kafi ni bukata. Allah yayi maka albarka game da gida ga ta ka bani amma ka rike ka ba wani yafi ni bukata. Karka ce a bana so, ba za ka karba ka ce bana so, sai mutum ya gaza fahimta me kake nufi da baka so. Ina fata an gane. To sa'annan in muka sake duba wannan hadisi za mu ga cewa ashe sahabbai bayin Allah duk da imaninsu da darajarsu da walittakarsu da kuma irin yadda manzo Allah ya faɗi haɗurran da ke cikin kasuwa, amma waɗannan haɗurran ba su kai sahabbai sun kyamaci kasuwa ba. ya zo cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa idan zaka iya kasuwa ka zama kai ne na ƙarshen shiga ka zama kai ne na farkon fita wato ba a so ka dade a kasuwa sai annabi yace saboda ita kasuwa nan ce inda shedan yake kafa dabashi ki duba duk wani wurin rashin ladabi da hayaniya da kwarmanceceniya da fada da zagi da ashar ya kare a kasuwa amma duk da wannan halin da annabi ya fadi sahabbai a aikace ba su kyamaci kasuwa ba ina malaman bid'a a yanzu wadanda ake tabajjud da su daga cikin shehunnan dariqa daga cikin ainihin jagororin shi'a wadanda wai ake jinjina musu cewa mu malaman mu ba sa zuwa kasuwa ko ko muna ganin malaman ku a kasuwa wai duniya jahilcin ta ya juye har ya zama ilimi ya zama jahilci sunna ta zama bid'a shine annabawa suna zuwa kasuwa annabawa suna da aikin yi wai yanzu duk malamin da ya zama yana da aikin yi har goranta wa daliban shi za a rinka yi cewa ai malamin ku yana da aikin yi mu ko malamin mu ai baya komai zauna kawai yake yi subhanallahi ku dubi inda rashin aikin yi ya zama daraja jama'a zauna gari banza yafi wanda yake da aikin yi sannan ku duba yadda zuwa kasuwa domin saye ko sayarwa ko duka biyun ya zama aiki bayan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shiga kasuwa kafirai sai suka aibanta shi yanzu da malamin da ke zuwa kasuwa da malamin da baya zuwa kasuwa wanne ne ya kama da aikin annabi mai zuwa kasuwa ya saya ya siyar ko ya sayo da wanda yake sukar malaman da ke zuwa kasuwa da wanda yake kwaikwayon waɗanda ke zuwa kasuwa wane ne ya kama da aikin kafirai da suke cewa mali hadhar rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaqi menene ya samu wannan manzo yake yawo ana ganin shi a cikin kasuwa shago shago yana saye yana sayarwa kafirai ne suke sukar zuwa kasuwa dan haka sukar annabawa da malaman sunna game da cin kasuwa to aiki ne na yan bid'a amma malaman salaf daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suna shiga kasuwa suna sayayya suna sayarwa suna harkokin kasuwanci gashi wannan sahabin me yace dulluni ala suq ku nuna min inda kasuwa take yana nufin a nuna mai inda kasuwa take dan ya ƙara nisantar ta ma wallahi jama'a akwai malaman da yawwai dan su nuna mutane su masu tsarki ne idan ya shiga cikin kasuwa wai saboda kyama sai ga ya tattare rigar shi yana wani kakkaucewa kamar an yi ruwan sama zai tsalle gare shi wai yana marma zai fita dan me domin su ba abin da ya hada su da kasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana zuwa kasuwa amma abinda aka nuna maka kasuwar tana da hadari to sai kai taka tsantsan dan haka yace in zaka iya ka zama kai ne na ƙarshen shiga ka zama kai ne na farkon fitowa amma kaga wannan bai lazim ta ka daina zuwa ba to su wasu sai su amfani da waɗannan nasoshin sai su ga to ai waɗannan nasoshin suna cewa ka a shiga kasuwa kenan a sai a dubi shi annabi da ya faɗi waɗannan nasoshin yana zuwa kasuwa yana zuwa su sahabbai da ya fadawa suna cin kasuwa ko ba sa ci suna ci kai ya zo cikin littafin al-Imam Abu Bakar ibn Sunni da isnadi hasanun littafin da ke da suna amalul yawm wal laila sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da su wanda duk ya shiga cikin kasuwa ya addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyul la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa daya annabi ya ce Allah zai rubuta mai lada 1000 so 1000 lada miliyan 1 kenan a harshen yan zamani wannan addu'ar sahabbai da suka jita ta yin kasuwa ce tai ta shiga kasuwa ce ran da ka zuwa kasuwa bata kama wani sahabi ba sai ya kada dokin shi ko alfadarin shi ko abin hawan shi sai ya shiga kasuwa sai wannan addu'ar sai ya fito yanzu wannan in ya zama har akwai addu'ar da ake ta shiga kasuwa yana nuna zuwa kasuwa mugun abu ne ba mugun abu bane to kamar yadda aka ce maka masallaci ma sai kai taka tsantsan ba haka ba sai ka shiga masallaci kai laifi yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce yin kaki a tofar a cikin masallaci khati'atun yace laifi ne zunubi ne wa kafaratuha dafnuha amma menene kafarar ya zaki ki share laifin in kika yi shine ki turbide wannan kaki da kika yi ashe masallaci ma za a iya shiga a samu laifi dan haka jama'a ba shi daga cikin sunna ya zama gaba ɗayan ahlus sunna suna kyamar kasuwa suna kyamar kasuwanci ba shi daga cikin sunna ya zama malamai ba sa kasuwanci malamai ba sa shiga kasuwa yo da ya za ku gyara wa mutanen da kuke karantawa ko ku nuna musu a aikace abin yadda kuke nufin shi haka ba za ta yi ba sai kuna shiga kasuwa wannan kalma da yace dulluni ala suq ta nuna ainihin wato sunnanci na ainihin wato kasuwanci ko kuma halacci alal aqal sannan wannan ya nuna yin tsaraba daidai ne idan mai gida ya tafi kasuwa ya dawo yayyo tsaraba ya dawo ya dan shigo gida da lemo ko tanjirin ko ya dan shigo da wata mirinda ko wata yar gasasshiyar kaza ko wani abu dai wanda mai gida zai to da shi a matsayin tsaraba domin gashi sahabbai suna yi haka ne ko ba haka ba to amma wannan fa sunna ce idan ya ci riba kada wata ran ya zo miki da gasasshiyar kaza wata ran ya zo miki da rogo ki watsa mishi kice kai da ka saba zuwa da kaza sai ka zo min da rogo an ce maka ba kauya ce ni a abin da ya saukaka shi za a samu ran da ba a samu rogon ba ma ba a samu rama da kuli ba ba a samu dinkin ko zogala da kuli ba in ya zo miki yau dai kasuwar uwar gida alhamdulillahi sai kice to alhamdulillahi Allah ya kawo budi wata rana mewa wannan addu'a taki ita za ta sa wannan rana in an fita a samu kudin da za a biya miki kujerar makka dan haka mata sai ku gane idan an kawo miki tsaraba daidai ne in ba ka tsaraba ba sai ki hakuri kai kuma namiji kai kokarin ka dan rinka zuwa da wani abu a hannu in ya saukaka to sa'an nan wannan yana nuna kamar yadda muka gabatar a baya sunnar sahabbai wajen aure ta hanyar yarfa wannan ainihin za'afaran domin alama ta bayyana gare su sannan wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutun ne wanda yakan yi ainihin tafaqqudul ahwal yakan bincike halin sahabban shi da yace mahayam lafiya yaya dai hala aure kai iye madalla ma'ana duk wannan alamomi ne na bincike shi kuma da yaga haka bai ce kai dan Allah ka cika sa ido komai ma muka sai ka sa mana ido a sai yace ai aure ne ya manzon Allah na auri wata mace ne daga cikin ansarawa to wannan kuma ya haifar da wata gaba a cikin fiqhu ashe bako in yazo zai iya auren wadda take yar gari ce menene sharadi a samu nagarta game da dabi'ar shi a samu nagarta game da addinin shi sannan a san daga ina ya fito yanzu wannan an san daga ina ya fito an san nagartar shi an san musuluncin shi sannan ga wasu wadanda suka san shi sune annabi da sahabbai duk sun san shi dan mutumin Makka ne sa'an nan sai wata babban magana ita ce sadakin aure jama'a ana bayar da abin da ya saukaka ne amma ana so kai kuma namiji a matsayin ka na namiji ka kyautata a wajen sadaki din ke kuma a matsayin ki na mace ki ainihin kyautata a wajen samar da sadaki mai sauki ko waliyanki anan ya bayar da wannan gurgurdan sadaki dan abu biyu in mai zama an sa mishi ne ya bayar da haka ya halatta a musulunci mutun yazo neman yarka kace to sadaki 5000 to sadaki 3000 ya halatta a musulunci kuma ba a fada maka ba kai kace ka bada sadaki kaza in suka ga yayi su ce yayi in suka ga yayi kadan su ce dan karo in suka ga yayi yawa su ce kai sadakin yayi yawa rage ma'ana abu ne wanda ana iya tattaunawa ba ciniki bane amma abu ne wanda ana iya tattaunawa har a kai ga yarjejeniyar da za ta ainihin wato daidaita sannan duk abin da aka baiwa mace a matsayin sadaki matakar cikin dadin rai ne sadaki yayi sannan kuma duk abin da aka bata wajen kankanta ko yawa sadaki yayi maganar sadaki rubu dinar wannan magana bata da asali a musulunci Imam Maliku da Malikiya da suka goyi bayan shi da suka yi ta wannan magana sun yi ta ne akan kiyasi kiyasin kuma da yazo wanda ya ginu akan kuskure domin hadisi ne sahihi yace idan aka yanke hannun idan barawo ya saci abin da ya kai rubu dinar zuwa sama da rubu dinar sai a yanke hannun shi to shikenan sai suka ce kenan yanzu wannan dalili ne akan idan har ya ainihin halatta farjinta ko kuma zai halatta farjinta to ba zai bayar ba sai abin da yake mafi karancin abin da ake yanke hannu da shi. To da me ake yanke hannu mafi karanci? Ana yanke hannu da mafi karancin rubu'u dinar. To sai suka ce farji ma gaba ce. To tambaya ita ce hannu yanke shi ake, farji ma miji yanke shi yake yi? Dan haka wannan kiyasi ne ma al-Farid. Abinda mace Rashida, in aka ce Rashida ita ce wadda ta hada hankalin kanta. Budurwa ce ko bazawara? Don akwai bazawara da yake har yanzu bata hada hankalin kanta ba. Shekarar ta 10 an yi mata aure. Mijin ya sake ta bayan wata 3. Kun ga har yanzu shekarar ta 10 da wata 3 a duniya amma bazawara ce. Akwai wadda take budurwa ce ita kuma amma shekarar ta 30 har yanzu bata yi aure ba. Yanzu wannan za a kira ta budurwa? Ba za a kira ta budurwa ba a shar'anci. Za a kira ta Rashida. Abinda ake nufi da Rashida anan ba ana duba bakara ta kasantuwa ta namiji bai taba kusantuwa da ita ba. Za a kira ta mai cikakken hankali ta isa taiwa kanta tunani dan shekara ta 30. Amma ai shekara 11 ko 12 duk da kasancewa ta taba yin aure kuna jin ta isa taiwa kanta tunani? To dan haka a tsari na musulunci idan aka zo auren matar da take Rashida ce ta hada hankalin kanta. To ubanta ko waliyinta zai iya zaunar da ita yace to gashi mutumin da kika fitar mana kina so ya aiko yana neman yaji nawa ne sadaki nawa kike gani ya kamata a sa mishi. To duk abin da ta yanka wa kanta ta amince yayi su kuma sai tattaunawa ta rage tsakanin su da ainihin wato ita yarinyar wato su waliyai. Idan kuwa ba Rashida bace wato bata hada hankalin kanta ko ba koda ba zaura ce ku sai a samu waliyanta sai su hukunci a kanta. To hukuncin da suka zarta shi ne abin dauka. Ina fata an gane. To ko wannan hadisi dalili ne akan cewa ba za a sa sadakin aure ba sai da zinare kamar yadda da yawancin bare-bare suka dauka. In ka je neman aure a Borno ko Yobe ba barbariya ce ko ba barbariya ba sai su ce zaka kawo sisi na zinare guda 3. Kowane sisin zinare in kika je kika bincika sai ki ji wani sisi 150,000, wani sisi 30,000, wani 20,000 da gwargwadon darajar sisin. To sai a ce ka kawo sisi 6. Idan sisi 6 din nan ne kai ba haushe sai kai dariya ka ce a sisi sai kai dariya ka dauka sisi ne irin na 6 kobo na Bature. Ina sisi ne na zinare sai ka je siyan shi a kasuwa sai ka ji an ce maka kowane 70,000. Sai kaga to an ce ka kawo guda 6. Yanzu kenan an ce ka kawo naira 380,000. Shine sadakin ta sai ka rike baki kana salati. Ba sisi ne irin na 6 kobo ba. Sisi ne na zinare. Gaskiyar lamari ba sharadi bane. Ba ma mustahabbi bane. Halal ne kawai kamar yadda yake ana iya bada sadaki. Da duk wani abu mai daraja da mace ta yarje wa kanta ko waliyinta ya yarje mata da shi. Misali, yar kauye ce zaka aure ta, sai ta ce abinda take so ka siyo mata aurakin jaki, lafiyayyen jaki da zai rinka dauko mata ruwa a tulu, kai kuma ka amince sai ka je ka siyo mata. A'a, yar kauye ce gidan mafarauta, sai ta ce to ka je ka samo mata horarren kare wanda ya iya farauta shine a matsayin sadakinta. Abinda za a duba wannan kare yana da amfani ko bai da amfani? Yana da amfani, dan haka za ta baiwa wanta ya rinka fita farauta da karen. Ita kuma tana gidanka a matsayin mata aure, ana kamo dabbobin farauta ana sayarwa ana aiko mata da kudi, ta amince da shi ya halatta. Yar kauye ce sai ta ce abinda take so ka yanko gona ka bata kadada kaza ko kunya kaza sai ka amince. Ko kuma sai ta ce sadakinta shine zaka shekarar 5 kana noma mata wannan gonar, ya halatta. A yar bariki ce sai ta ce abinda zaka yi tunda ka iya physics to zaka karantar da kannanta physics har sai sun kware sun ci jam din su. Dan haka in ka karantar da su suka kware har yanzu fa baka biya sadaki ba, sai sun je sun rubuta jam sun ci, in ba haka ba badi ma ka sake ba su training har sai sun ci sannan ka biya sadaki.